lokaci za ku ji cewa a yau talata ne aka shiga rana ta uku tun bayan da al'ummar unguwar Dan Agundi ke kukan cewa wani hamshaki ya daura aniyar tashin unguwar ma baki daya ta hanyar toshe hanyar ruwa. Rikici tsakanin wasu manya a hukumar manyan kotunan jihar Kano ya jawo tsaiko na mako guda a kotunan shari'ar musulunci a nan Kano. Shi kuwa matashin nan da ya tsallaka kotu da talatainin dare a yau dai kotu ta rantsar da shi da kadimi littafin Allah.
Ko kuma shi da ya rubuta takardar nan wani bawala da ya rubuta takardar nan da na tabbata cewa makiyinmu ne takardar ne ya rubuta wallahi tallahi kudin zai samu wata daya har in mutu ba zan samu ba kudin hakinan da nake nema idan aka saka shi 10 bai kai kashi daya a cikin abin da yake samu wata ba amma ina kashi ni a bani hakina.
Tsofaffin ƴan sanda kenan da suka gudanar da zanga-zanga a yau a nan Kano bayan da suka ce har yanzu dai lamarin haƙoƙinsu da aka miƙa shi hannun wani kamfani babu abin da ake musu banda walawala. A dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadinci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda ƴan magana kan ce mai komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro da ci gaban batun nan da ajiya mai sauraro muka fara kawo maka yadda koke-koke da ƙorafe-ƙorafe ke ci gaba da hauhawa batun yadda wasu sojoji a can jihar Yobe suka bindige wani malami a lokacin da ya rage musu hanya. A wayewar garin yau dai an jiyo yadda gwamnan jihar Mai Malabu ni ya ambata cewa gwamnatin jihar a matakin farko na dandanar kirji ta baiwa ƴaƴan marigayin biyu aiki nan take kafin dai a kwana biyu a ga me ya kamata a yi. Rundunar ƴan sanda ta jihar ce dai ta tabbatar da kame waɗannan sojoji da ta ce su ne suka hallaka malamin bai ji ba bai gani ba a juma'ar da ta gabata. To sai dai ga mutane irin su barista Audu Bulama Bukarti wanda ke zaman dan asalin jihar ta Yobe da yanzu haka lauya mai zaman kansa a can kasar Ingila ya bayyana cewa al'amarin akwai bantakaici kuma wannan ya nuna tsananin sakaci musamman ma dai daga shugabannin waɗancan sojoji da har soja zai fito daga bariki dauke da makami alhali kuma ba aiki yake ba
kuma mutun ne wanda in za a ga ya ma manya-manyan wato halayen shi guda uku. Na farko za a ce ma mutum ne mai kankan da kai, yana da wuya ka samu mutum wanda Allah ya ɗaukaka wanda ba shi da girman kai irin shi. Sannan abu na biyu mutum ne mai matukar raha, yana da raha sosai duk wanda ya san shi zai gaya maka wannan. Abu na uku edita, wato babu abin da aka san malam da shi irin tsage gaskiya. Shi kuma ya tashi faɗar gaskiya bai iya sayawa ba, wai ya ɗanyi hannunka mai gar da gar. Ai kana zaune a gurin wa'azin zai ce kai wane abu kaza da aka yi kaza a gurin wa'azin ma. Saboda haka wato kankan da kai ba kaskantar da kai ba kasan an ce mutum bai iya Hausa bane sai ya dauka humility shine kaskantar da kai. Kankan da kai wato da raha da kuma tsage gaskiya ko akan waye. To amma aka zo aka samu waɗansu wannan bawan Allah yafi mutum dubu shi kadai yafi mutum dubu a cikin al'umma. Amma aka zo aka samu wani kai ka zo ka roki mutum ya taimake ka ya dauke ka amma saboda tsabar cin amana wallahi mu mutanen gashuwa da a ce ya kashe mutumin nan edita ana maganan wai da motar ya karba wallahi mun kwammata mu tara kudin mota 50 mu bashi amfanin nan da bawan Allah yake a garin in aka yi mutuwa shi zai je yayi sallar janaza in aka je duk makabartar da aka je sai yayi nasiha shi yasa an ka kula ga wa'azin shi ma na karshe ana yawo da shi a wato a social media a ciki ma yana maganar mutuwa yana cewa jama'a duk wannan abun fa da muke lahira za mu tafi.
To daga jihar Yobe kuma bari mu dawo jihar Bauchi yadda wata matashiya aka rawaito yadda ta hallaka mijinta a daren farko bisa wata takaddama da ta faru tsakaninsu da kowane bangare ke da'awar shine da gaskiya. Wakiliyarmu Firdaus Muhammad Idris ta rawaito mana cewa wannan matashiya dai da yanzu haka ta tsinci talatar ta a Laraba na hannun rundunar ƴan sanda ta jihar ta Bauchi bayan da dai ta tabbata ta hallaka mijin nata ne da wuka a daren farko da aka kai ta gidansa.
Salma Hassan ƴar shekara 17 ƴar ƙaramar hukumar Gadau da ke jihar Bauchi ta hallaka mijin nata ne Muhammad Mustafa a daren aurensu sakamakon tilasta mu'amalar aure da yayi da ita. A tattaunawar da manema labarai suka yi da mai laifin a babban ofishin hukumar ƴan sanda na jihar jim kaɗan bayan kwamishinan ƴan sanda Philip Maku ya gabatar da ita inda ta ce ita bata yi niyyar kashe mijin nata ba sai dai ta yi ikirarin shi mamacin ya nuna buƙatar shi akan mata, inda ta nuna mishi ba ta son hakan. Ta ƙara da cewa buƙatar da ya nema ita a ganin ta rashin ta ido ne, hakan ya sa ta bubbuga mishi wuka a ciki don ta huce haushi. Na aure shi ne saboda ina son shi, shi ma yana so na. Amma lokacin da ya so ya yi mu'amalar aure da na nuna mishi ba na so, amma sai ya kama duka na, ni kuma sai na ɗauko wuka da nufin in dakatar da shi ban san zan kashe shi ba. Na yi niyyar dakatar da shi ne kawai, amma ya makance, na yi gaggawar kai shi asibiti kafin ya mutu. A cewar ta, lokacin da yake ganawa da manema labarai, kwamishinan 'yan sandar jihar ya ce abin takaici ne yarinya 'yar shekara 18 ta kashe mijinta a daren farko, abin akwai damuwa la'akari da kankantar shekarunta.
To wannan kenan, a daidai lokacin da shi ma dai wani magidanci tasa ta tsaya, bayan da shaidu suka tabbatar da yadda ya halaka 'ya'yansa biyu na cikinsa ta hanyar tsinduma su a rijiya, kamar da yadda wakiliyarmu Sumayya Muhammad ta rawaito mana.
Ana zargin mutumin mai suna Ilesha Tari, mai shekara 25, da yi wa 'ya'yan nasa duka, mai shekara 2 da mai 3, bayan sun rabu da mahaifiyarsu wata 5 da suka wuce. A cewar sanarwar da rundunar ta fitar, binciken farko-farkon da aka gudanar sun nuna cewa mutumin mazaunin karamar hukumar Micika, hotunan da rundunar ta wallafa sun nuna yaran kwance kansu duka kura da kuma jini. An kama wanda ake zargi ne yayin da yake yunkurin tsallakawa zuwa kasar Kamaru, kuma yanzu haka ana ci gaba da bincike don gano ainihin abin da ya faru.
A gaida Sumayya, mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu.
Alhaji Nura manyan gari,
ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani, yaran nan ne wai su lalle makaranta wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani, batun kudin makarantar fa ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce.
Fatar da hankalinka Alhaji Nura, ai makarantar wofan ba ta da tsada, kuma ma albishirinka Alhaji Nura, a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara, kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani, domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci, science lab, koyar da sana'o'in hannu. Kai dai mazagarzaya domin sama wa yaranka guraben da suka hada da Islamiyya, pre-nursery, nursery primary da kuma junior secondary school. Makarantar ta Wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta Wofan na nan akan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayero da ke nan Kano. Makarantar Wofan, ilimi hasken rayuwa.
Madalla barkanmu da dawowa. Bar kuma mu leƙa kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a gama VRP. Kotun mai shari'a Nura Yusuf Ahmad Gaya, a inda a yau dai kotun ta kawo ƙarshen ƙaran nan na matashin nan mai suna Bahari Yusuf da aka gurfanar da shi a kotun makonni 2 da suka gabata, yadda aka kamo shi dumu-dumu a cikin kotun shari'ar musulunci ta Bola, bayan da ya tsirga tsakar dare har ma da ya karye mukullin wani obish. Tunda fara dai ana tuhumar Bahari ne da laifin haura kotun Bola, ya kuma fasa wannan obishi gami da yin awon gaba da wasu kayayyaki masu kimar gaske da kuɗin su ya tasamma sama da naira 100,000, har ma dai da wata tukuba irin ta zamani da kuɗin ta ya kai naira 12,000. Tun a wancan lokaci dai matashin ya amsa laifinsa, to sai dai ya musanta cewar ya ɗauki kayayyakin da suka kai na naira 70,000, wato dai wasu tarin roduka da aka shaida cewar a wannan obishi aka adana su a harabar kotun da aka kamo shi tsundum kuma a tsakar dare. A yau dai mai shari'a Malam Ahmad ya yanke masa hukuncin watanni 6 a gidan ajiya da gyaran hali a laifin farko na haurawa cikin kotu da tsakar dare, shi ba ɗan wanka ba, ballantana alƙali. Sai kuma hukuncin watanni 5 a gidan na ajiya da gyaran hali har wa yau a laifi na biyu, wato dai na yin sata ba kuma tare da zaɓin tara ba. Kotun dai ta kuma rantsar da shi da alƙur'ani mai girma a kan laifin ɗaukar kayayyakin 70,000 da kuma zunzurutun rodi na naira 12,000 da aka yi mai tuhumar ya ɗauka, domin dai wanke shi daga tuhumar da ake yi masa. Nan ko take jami'an gidan ajiyar da gyaran hali suka ta sake sa zuwa ma'ajiya.
Kuɗin hakina da nake nema, idan aka saka shi 10 bai kai kashi ɗaya a cikin abin da ke sama wata ba.
Dandazon tsofaffin 'yan sanda kenan da suka yi ritaya a mabambantan shekaru a nan Kano, amma dai mai sauraro wanda a ce wasu halin yanzu su sun shiga ruɗanin ma shin anya, amma yadda cewa sun yi wannan aiki. ga duk wanda ya kwane tashi anan Kano dai batun koken waɗannan bayin Allah tsofaffin ƴan sanda da suka shafa shekaru 35 suna wahaltawa ƙasa Najeriya cikin sanyi ballantana bazara ga rani da damuna cikin dare ko kuma rana ido a wurtsake ya san yadda suka sha kokawa wajen cewar sai sun yi abin da ya kamata wajen tabbatar da lafiya da zaman lafiya a fadin tarayyar ƙasar nan to amma dai abin mamakin dai a ce wasu a halin yanzu da yawa yawan su babu wanda ya bar aiki ma ƙasar shekara 7 da ta gabata a madadin a hukumance a tattara haƙoƙin su na garatuti a basu ƙarshe dai akokin su sun shaida cewa sai aka tattara kuɗaɗen nasu aka mika hannun wani kamfanin da suka ce a halin yanzu su kam basu hango koda ƙyallin wutar kendir ba A lokacin da filin ƙwaryar kira ya ziyarci inda waɗannan tsofaffin ƴan sanda ke gudanar da tarukansu na lokaci zuwa lokaci har ma dai da a yau da suka kira wannan da zanga-zanga ce ta limana akan abin da suka ce baya ga waccan azaba da suke ciki sun ma jiyo cewa wai wani babba a gwamnatin tarayya yayi ruwa da tsaki wai wajen cewa kamfanunuwan da suke kukan an kai su hannun su a dauke su shi kuma waccan babba na ta azarbabin cewa ai babu wannan maganar Abinda suka ce san ma kasa gane cewar na farko dai shi ba tsohon dan sanda bane a dan haka ne ma abin da mamaki a ce ya shiga zarafin ƴan sanda suka ci gaba da cewa a halin yanzu dai duk wanda ka gani zarafi da kuma matsaloli na rayuwa sun ishe shi wanda da yawa dan pension naka ma kafin ya zo an cinye shi a bashi ga tarin ƴaƴa da iyalai sun yi kukan amma dai har yanzu shiru kake ji wai kamar an aiki bawa garin su
A sunana ASP Sa'idu Garba Mataya nene sakataren kungiyar tsofaffin ƴan sanda ta kasa reshen jihar Kano A zahirin gaskiya mu tsofaffin ƴan sanda wanda muna karkashin kamfanoni a gane mu tura kai bango domin yanzu abubuwan da muke hanga muna ga kaman dama rami ne mun dosa kuma muna ga kaman da an yi zama cikin ramin shi yasa muka zo muka yi wannan zama na yau na gaggawa ne muna ga rubuce-rubuce da cewa sakatar gwamnati tarayya ya rubuta takarda zuwa Inspector General of Police na Najeriya sannan kuma aka yi copying National Assembly cewa sun rubuta takarda ne cewa ba sa so a cire ƴan sanda a cikin adashin mutuwan da ake da muke ciki kuma director na Pencom ita ma ta rubuta nata tana goyon baya cewa lallallallalle kada a cire ƴan sanda a cikin adashin mutuwan nan to sai muka ga shin suna ina lokacin da aka kira taron na jin ra'ayin jama'a cewa ko a cire ƴan sanda ko kada a cirewa ita director na Pencom ta zo zaman da ita aka yi zaman kuma ta ga yanda jama'a suka goyi baya cewa lallallalle a cire ƴan sanda a cikin wannan matsala amma yanzu za ta rubuta cewa ba ta so Cire mu laifi ne ko kuwa bautan da muka yi wa kasa shekara 35 shi ne laifi. An cire sojoji, an cire SSS, an cire NIA. Yanzu kuma shi rubutun da aka yi aka ce sojoji ne kawai ya kamata a cire. Yanzu ba mu da izinin mu nemi hakinmu. Haki fa muke nema namu kuɗinmu da muka yi ajiya cewa a ba mu kayanmu. Tun da ke mun bar aiki gwamnati bata ce mu ta gode ba, to hakinmu a ba mu hakinmu mu je mu zauna da iyalinmu mu kara saura yayin da muke rage mana. Amma wai ana ce wai kada a ba mu hakinmu kudin haki ne da nake nema idan aka sa kashi 10 bai kai kashi 1 a cikin abin da ke sama wata ba amma ina kashi ni a bani hakina dan sannan da yake da uniform shi nake wa kokari wannan shi nake wa fighting dun nawa ya kare shekar 12 bayan rata bayan shekar 35 ne nai me rage mun saboda haka za mu yi yanda ya kamata ko ƴan sandan da kuna uniform ku yi wa kanku kiyaman lalle ko waye kokari ya kama sana'arsa wallahi dan sanda ba sana'a bace aikin ya lalace ko waye kama sana'arsa saboda haka in ma za su dauke bindiga su kara samu so a ciki idan karta yanzu idan pension na idan graduate naka idan pension naka miliyan 10 sai a baka miliyan 2 idan pension naka miliyan 7.8 sai a baka miliyan 1 da wani abu a cikin kashi 100 za a cire kashi 25 a baka sauran kashi 75 sai a kai kamfanonuka wai su sun iya kashe kuɗi su suke kasuwanci da kuɗinmu mun zama candle muna haskaka duniya muna kone kanmu
a dan haka ne ma dai suka ce har wa yau ba za su gaji da mika kokensu ga mahukunta ba a matakin jiha da ƙasa da su yi wa Allah da annabin sa musamman ma dai babban sufeto janar na rundunar ƴan sandan ƙasar nan ya waiwayi al'amarinsu domin ko fa a ce wasu komai daren dadewa layin ƴan pension nan kowa zai shigo ciki To da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken waɗannan bayin Allah To da wannan kuma bari mu je ga batun yadda ajiya ne dai aka rawaito kawo sabon commissioner ɗan sanda na jihar Kano kusan makonni uku kenan tun bayan da tsohon commissioner ɗan sanda na jihar Kano shekarun aikin sa suka kare wato dai yayi retire bayan da ya cimma wa'adi na aikin gwamnati tun bayan wancan lokaci dai an jiyo yunkuri iri-iri da aka yi na kawo sabon commissioner ɗan sandan wanda a ƙarshe dai wasu majiyoyi mabambanta ke tsegunta cewa ai wasu manya ne a jihar Kano suka tafi har can birnin Abuja kuma ofishin babban sufeto show din har ma dai suka zabi wani mutum na musamman da suka ce shi suke so a kawo Kano bisa dai wani abu da aka alakanta da cewa bukata ce ta kashin kai ba wai al'ummar Kano da irin yanayin da Kano ke ciki ba wancan mutum dai da majiyoyi mabambanta suka kwarmata cewa shi aka je aka roko har ma dai da afi da danna kirjin a kawo shi Kano dogaro da abin da aka alakanta cewa bukata ce ta kashin kai al'ummar jahar Kano daban-daban da suka hadar da yan kishin kai yan kungiyoyin gwagwarmaya har ma dai da masu fatan ai daidai da ma lauyoyi suka fito suka yi takoken abin da suka ce a can baya dai ya taba zama a nan Kano wanda kuma har ya aikata wata aika-aikar da babbar kotun jaha ma ta tabbatar da cewa wani matashi ya rasa ransa a karkashin kulawarsa da kuma masaniyar sa kai karu wallahi ma a lokacin da lamarin ya faru sai da suka yi kokarin duk abin da za su yi wajen binne al'amarin to amma dai mai sauraro ka san da yake haƙin rai al'amarin bai binne ba A wannan gaba dai al'ummomin jihar Kano daban-daban wanda tun a wancan lokaci abin da aka yi ta yi taci ba har dai magana wancan dan sanda ta shude wanda a jiyan kuma kwatsam sai ga sabuwar sanarwa an kawo sabon kwamishinan yan sandan jihar Kano da yawa daga cikin ire-iren waɗancan kungiyoyi masu kishin ai daidai a jihar Kano har ma dai da lauyoyin ke cewa lamarin sai godiya da kuma hamdala domin kuwa babban sufeto janar na rundunar yan sandan kasar nan ya ji koken al'ummar jihar Kano ta hanyar yin watsi da bukatun waɗancan mutane yan tsirari waɗanda suke ganin a jihar Kano a duk yadda suka dama haka za a sha na kawo wancan dan sanda da zai kare bukatunsu aka kauda shi aka kalli jihar Kano da zaman lafiyar jihar Kano har ma dai da makomar al'ummarta aka kawo wanda ake ganin zai kwatanta abin alheri Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai zaman kansa a nan Kano da kuma ke rajin kare haƙƙin dan adam ya bayyana cewa a wannan gaba babu abin da za su ce wa babban sufeto din sai godiya domin ko ya ji koke na al'ummar Kano
to an sha jin mu muna cewa yan sanda ba su daidai ba saboda haka adalci shine sanda suka yi daidai din ya kamata a ji muryoyin mu a bisa wannan ne kuma nake godiya shi babban sufetan yan sanda na ƙasa da ya shelving din plan din sanda turo shi wancan commissioner yan sanda wanda muke ganin cewa babu fahimta kanansa da mutanen Kano sanda ya zauna a Kano an yi kuka da shi ba kadan ba saboda haka yanzu kuma ya dawo a matsayin shugaban yan sandan rundunar jihar Kano muna ganin cewa hakan zai ba mu problem saboda zamani ne muke cikin sa yanzu na community policing yan sanda ba sa iya yin ayyukan su sai da taimakon jama'a to kenan akwai bukata a samu fahimta da kyakkyawan zama mai kyau tsakanin yan sanda da jama'a wanda kan wani ne muke ganin cewa ya kamata a turo mutumin da ba shi da tabo ko kuma ba shi da koken mutanen Kano wanda hakan ne kawai zai iya ba su dama su yi ayyukan su yanda ya kamata su yan sandan kenan kuma ya zama cewa su kuma mutanen Kano su samu abin da suke bukata na tsaro da tsari lafiyoyin su da kuma bawa yan sanda haɗin kan da suke bukata domin tafiyar da ayyukan su
to madalla domin ko da ma ai masu iya magana kan ce ita yaba kyauta samfurinta tukuici Daga can kasar Kenya kuma wasu al'ummomi ne suka tseratar da wata dattijuwa a daidai lokacin da danta na cikin ta ke kokarin binne ta da ranta wannan al'amari dai mai matukar daga hankali ya faru ne a daidai lokacin dan wannan dattijuwa ya dauke ta da mamaki kamar dai za su tafi unguwa to amma kewayawa bayan gida kuwa ke da wuya ashe dai ya gina wani wawa keken rami ya kuma sungume ta zai jefa a wannan rami ya mai da kasa ya binne daranta shi ko me ya zafi haka ga dai ci gaban labarin tare da wakiliyar mu Aisha Suleiman Sarki
Duniya ina zaki da mu. Yan sanda sun tafke wani a yayin da yake yunkurin binne mahaifiyarsa akan bikicin fili da ya shiga tsakanin sa a kasar Kenya. Mazauna a ƙauyen Sinu wanda ke mazabar Kabuchai suka ceto idan wannan tsohuwar matar a yayin da ta yi ihu suka ji a daidai lokacin da dan nata mai suna Chris Wamalwa ke kokarin binne ta a bayan gidansa a ranar Alhamis 19 ga watan August. Kafafen yaɗa labarai na Daily Nation ta rawaito cewa Wamalwa ya fusata da mahaifiyar nasa Bitbis Nasaka bayan tasiyar da wani filin da yake sa ran zai gada a hannunta a yayin da suke magana akan filin tare da ita yanke hukuncin zai binne ta da ranta a lokacin da mahaifiyar Chris ke bada nata bayanin game da lamarin a asibitin Bungoma County Referral Hospital bayan an ceto ta ta bayyana cewa dan nata ya so ya binne ta ne a bisa dalilin kin bashi wani kaso daga kudin da aka siye filin bayan da aka siyar da filin ni bazawa ya ce sannan kuma abubuwan da na mallaka su ne za su cece ni daga shiga cikin talauci na siyar da wannan filin nawa dan na yi amfani da wannan kudin wa kaina amma da dan nawa ya ji labarin na siyar da filin tun ya taso ya zo gida a guje ya ce na bashi nashi kasan Ya so ya binne ni bayan da naki bashi abin da yake so. Haka Bitvis ta ce, "A yanzu haka Chris dan shekara 40 na hannun yan sanda."
A gaida Aisha kuma da fatan Allah ya kare mu daga irin waɗannan ƴaƴa masu kai kansu su baro su. wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Khadija Ahmad Ismail Afia Haruna Ado sai kuma Ibrahim Amin Rimin Kebe Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi.